Assalamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da kaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummomin ta na yankunan kananan hukumomin gagarawa da su tankarkar da garki da kuma taura. Al'ummomin na zo ne a garuruwa da ƙauyuka daban-daban na waɗannan kananan hukumomi guda hudu da muka ambata. Kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni. Kin kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakin su masu fadin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin misali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Ko da yake an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa, to amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewar su da wannan batu. Suna masu korafin cewa gwamnati da yana neman hada baki ne kawai da wannan kamfanin ta musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni. Sai dai duk da haka gwamnati ta ce babu gudu ba da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfanin, domin a cewar ta yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnati. A yau za mu fara da sauraron korafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna na Sarfil Hashim Umar, ku biyo mu cikin shirin.
Suna na Wata Bello Kore Sabuwa Fulani, kankara lokar gama. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu, kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri ƙasa ta gwamnati ta yi, to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado. Mu muka gaji wannan ariyan shi gwamna yana amfani da constitution ne. Saboda haka mu kuma muna da constitution ba zai zai kori abinda alqur'ani ya hukunta ba. Saboda haka muna nan muna jin daga gonaki halattunmu ne, ba za mu kuma sarwantar da su ba. Wannan local government kudi ya shafa. Akwai local government din silitan karkar an kwashi nata bangare, akwai local government din garki an kwashi nata, taura local government ita ma akwai nata inda aka kwasa. Amma dukkan su kanmu a haɗe yake, ni ne nake jagorancin su.
To amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya, an fara biyan diya wasu daga cikin ko kuma sun karɓa?
Hakan yake, an fara ba da wasu kuɗaɗe, amma wanda suka karɓi kuɗaɗen sun karɓi kuɗin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku. Akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karɓa ko ba kar ka karɓa, gwamnati za ta zo ta yi abin gara ma ka karɓa. Wasu zuciyarsu ta mutu su je su karɓa. Akwai waɗanda ake musu barazana ma'aikatan gwamnati ne, sai a musu barazana cewa in ba su karɓa ba za a bakin aikinsu. Sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazana cewa ma za a turawa ma fada mai martaba waɗannan kuɗaɗe, in ma ba ku karɓa ba fada mai martaba za ta karɓi waɗannan kuɗaɗe. Waɗannan abu shi ne a matsayin betal mani, waɗannan shi ne dalilan da sa waɗannan mutane suka karɓi kuɗi ko in ce suke karɓa. Amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗe ko su karɓa ko kar su karɓa, yanzu waɗanda suka karɓi wancan kuɗin a gurin waɗanda suke karɓi ba su karɓi kuɗin ba suke zuwa su yi rance ko kuma su nemi waɗannan abin buƙata a gurin su. Suna sun babu waɗannan kuɗin, babu kuma gurbin su. Saboda haka to mu yaushe ne za mu yi shawarar waɗannan kuɗaɗe?
To amma an ce ai an ma fara killace wuraren da aka biya ɗin ko?
A hali yanzu ba wai inda aka biya ake killace ba, ana killace filaye. Waɗanda aka killace yanzu aka an killace su, an yanka gura guda uku dukkan su an killace su, an sa tare ta ta murje wannan wurin. Akwai mutane da yawa waɗanda su karɓi kuɗaɗen su ba a cikin wannan wurin, kuma mun sa a rada da yanzu haka ana kawo ruwa za mu je mu haɗu a cuka waɗannan wuraren, ko da ana hama za ana hamata. Domin ba su karɓi kuɗi ba, babu yanda za a gwamnati ta hana su cuka waɗannan guraren ba.
To kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati?
to zamu iya daukan cewa kamfani ne ya killace tunda kamfani ma'aikatan kamfani ne ake kawo suna aiki a wannan wajen domin inda gwamnati ne zamu ce eh ma'aikatan gwamnati zamu gani amma waɗannan ma'aikatan kamfani ne waɗanda kamfani su dauka aiki su suke yin wannan aiki saboda haka sun killace waɗannan wurare ba kaɗan ba ba wajen ya kai kimanin a kashi uku gabas da gari kudu da gari kashi biyu akwai inda aka yi noman rake na kudi wannan a killace yake dama wannan mun damu da shi ma ba mu da dama daga cikin wani daji ne haka aka ɗauka a kai wannan gudun to yanzu sun ci gogo da kin bayin Allah waɗanda ba su karɓi kuɗi ba sun killace su suna mulke musu gonaki kuma su kuma ba su da abin da suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare
to ina matsayar ku kenan waɗanda kuma ku karɓa ba an mu karɓa ne da sunan ku misali ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ci za a miƙa shi wa shi fadar mai martaba sarki
kwarai abin da su gwamnati ne suka faɗa a gaba na tunda mun zauna mun taɓa zama da asalin lauyoyin gwamnati a nan wani ofis ɗin lauyoyinmu nan suka faɗa mana cewa sun biya kimanin mutum 800 da ɗaruruka saboda haka sun kusan kammala biya abinda ya rage musu tamfar kaɗan ne a cikin mutum 12,000 saboda haka mun tantance wannan kofin ɗin sai muka ga 100% mutanen da ba su karɓi kuɗinsu ba ne suka rubuta sunayen sun karɓi kuɗi saboda haka ni kaina da nake maka maganan nan da nake jagorancin waɗannan mutanen na gabona ta biyu waɗanda aka rubuta na karɓi kuɗi waɗanda babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kuɗi ko aka ɗau hoto na karɓi kuɗi kuma 100% dukkan mu ɗan kwamitin ɗinmu sai da suka yi layin ɗinmu cewa mun karɓi kuɗi waɗanda wannan ƙarya suka yi mana mutane ɗaruruka ba su karɓi kuɗi ba
kenan wasu ne wasu aka biya a madadin ku ko wasu ne suka karɓi kuɗin ku a madadin ku
mu a abin da muka fassara gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun haɗa kai suna fidda kuɗin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kuɗaɗe don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su ga baƙi MPP a tafiye su domin waɗannan sun yi almundana sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba kuma har suka zo suke sata gonakin mutane suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kacewa saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba za mu ƙara su gaba da ɗan zuci.
Sunana Muhammadu Nura Ƙogiya uwar ƴan nema nan a ina muke a tsene. A gonar Muhammadu Jafaru kamar na ga zoɓo kuma kamar an noma dawa da gero a wurin haka ne?
Haka ne
mun shuka yi sosai bayan soban da wake da dawa muna harkar irin noman ranar muna shuka guna tana yi mana ya'ya muna sai da ita.
Yaya batun ne yake ne na maganar cewa kun ba da hayar gonakan ku ko ga wani kamfani ne ko ya abin yake ne a gunku?
Tsakani da Allah mu wannan aiki ban ma buƙatarsa fin ƙarfin mu ake so a yi mu kuma mun kiyarda mun kin ba da goyon baya game da wannan aiki na mustali saboda haka ban ma son wannan aiki
isa ba kwaso.
Tsakani da Allah zalunci ne gonakan nan iyayenmu sun barwa iyayenmu kakanninmu sun zo sun noma iyayenmu sun zo sun bar mana mu ma muna so zuwa gaba mu baiwa ƴaƴanmu saboda moruwar gaba.
To amma ba za ku amfani komai bane idan shi aka fara wannan aiki kan kama?
Tsakani da Allah wannan aiki in ya kan kama tahin mu za a yi daga gurin nan ba mu da wata madogara mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki. Akan gwamnati zalunci take so ta kulla mana tunda in gaskiya ne in da shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garin su ya kai mu ba ma buƙata ƙasar gagarawa.
To yanzu ya za a ke nan?
Mu muna dogaro da Ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tun karo mu da shi mu ban ma ƙaunarsa ban ma ra'ayinsa a bar mu da gonar mu.
Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron ƙorafe-ƙorafen mutanen da wannan lamari ya shafa. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfi Hashim kuma da ke cewa mu kasance lafiya.